This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na Asibahin yau Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A ranar Asabar din nan, zaɓaɓɓen shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar aza harajin kashi 100 kan gungun ƙasashe 9 na BRICS muddin suka yi gigin yin kafar angulu ga dalar Amurka. Barazanar da yana kaikaitar ƙasashen nan ne na ƙungiyar ƙawance da ake kira BRICS da ta ƙunshi ƙasashen Brazil, Russia, India, China, South Africa, Egypt, Ethiopia, Iran da haɗaɗɗiyar dolar Larabawa. Ƙasashen Turkiya da Azerbaijan da Malaysia ma sun aike da buƙatar zama mambobin ƙungiyar ƙawancen, yayin da sauran ƙasashe da dama suka bayyana sha'awar da ba za a bar su a baya ba. Yayin da dalar Amurka ta yi fintinkau a kuɗin da aka fi amfani da su a duk wata harkar kasuwanci a duniya da ta sha tsallake duk wani ƙalubale kan alkadarinta, mambobin ƙungiyar ƙawancen ta BRICS da ma sauran ƙasashe masu tasowa sun ce sun gaji da babakiran da dalar Amurka ta yi a tsarin hada-hadar kuɗi ta duniya. Wani hari ta sama da Isra'ila ta kai da ya rutsa da wata mota a zirin Gaza a jiya Asabar ya kashe mutane 5 da ya hada da ma'aikatan kungiyar nan mai zaman kanta ta Amurka da ke tallafawa da abinci, inda kungiyar ta ce tana nan tana neman ƙarin bayani cikin gaggawa bayan da sojojin Isra'ila suka ce sun kaikaici wani ma'aikacin kungiyar ne da suka ce yana cikin mayakan Hamas da suka kai harin da ya assasa yakin da ake yi. Kungiyar ta faɗa cikin wani sakon email cewa hankalinta ya tashi matuka game da harin ta sama, kuma san ba ta da cikin sanin cewa akwai wani mahaluki a cikin motar da ake zargi da hannu a harin da Hamas ta kai na ranar 7 ga watan Oktoba a shekarar 2023. Ta ƙara da cewa tana aiki ba tare da cikakken bayani ba, ta ce za ta dakatar da ayyukanta a Gaza. Ko a farkon shekarar nan, kungiyar bayar da agajin sai da ta dakatar da ayyukanta na ɗan wani lokaci a Gaza bayan da Isra'ila ta kai wani hari ta sama da ya halaka 7 daga cikin ma'aikatanta, mafi yawan su 'yan ƙasashen waje. Sojojin Isra'ila sun faɗa cikin wata sanarwa cewa wanda ake zargi da hannu a harin na ranar 7 ga Oktoba ya yi aiki da kungiyar bayar da agajin, kuma sun nemi manyan jami'ai daga al'ummomin duniya da mahukunta kungiyar agajin da su fayyace yadda aka yi hakan. A jiya Asabar, shugabannin ƙasashen gabashin Afirka suka sake yin wani hubbasa kan batun samun zaman lafiya a gabashin Congo. To sai dai har yanzu buƙatar ta suna da rauni, biyo bayan wani babban taron yankin da ya gaza samun halartar shugaban ƙasar ta Congo da barin zauren taron cikin sauri da takwaran shi na ƙasar ruwan da ya yi. Wata sanarwa bayan taro da aka fitar a ƙarshen taron da aka gudanar a asirace na al'ummar ƙasashen gabashin Afirka a Arusha ta Tanzania ta sanar da jaddada buƙatar haɗa ƙarfi da ƙarfi domin samar da zaman lafiya mai ɗorewa a gabashin Congo. Rikici ya sake ɓarkewa a wani yanki mafi ganin bala'in tashin hankali a duniya da ke gabashin Congo, inda gwamnatin Congon ta zargi ƙungiyar 'yan tawaye ta M23 da ke kisan kiyashin ƙabilu da ruwan da ke marawa baya a yankunan da ke da arzikin albarkatun ƙarƙashin ƙasa kusa da kan iyaka da Rwanda. Shugaban Rwanda Paul Kagame ya fice daga taron da aka gudanar jim kaɗan da kammala taron da aka gudanar a Arusha. Haka zalika, ba wani bayani a hukumance da aka bayar dangane da rashin halartar shugaban Congo Felix Tshisekedi a babban taron. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yan gudun hijiran Rohingya sama da 100 da suka hada da mata da yara ne aka ceto bayan da jirgin ruwansu ya nutse a ruwan Indonesia, cewar hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Asabar. Mafi yawan kabilar Rohingya musulmi na fuskantar gagarumar tozarta a Myanmar, inda dubbai ke kasada da rayuwarsu a duk shekara ta yin doguwar tafiya ta ruwa mai cike da haɗura zuwa Malaysia ko Indonesia. Faisal Abdulrahman na hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya UNHCR ya shaidawa kafar labaran AFP a ranar Asabar cewa sun karbi rahoto daga gwamnatin gabashin Aceh da cewa yawan yan gudun hijiran ya kai su 116. Ya ce har yanzu yan gudun hijiran na nan a gabar kogi ba a ma yanke shawara inda za a nufa da su ba daga nan. Ya kara da cewa an samu jirgin ruwan na rubabban katako da ke dauke da yan Rohingya a daidai lokacin da rabin shi ya kusa nitsewa cikin ruwa nesa kadan daga arewa maso gabas na gabar ruwan tsibirin Sumatra. A ranar Asabar ne kafafen yada labaran cikin gida a Ukraine suka ruwaito Prime Minister Ukraine din Denis Mykhail na cewa filayen jirgin saman farar hula 15 daga filayen jiragen saman Ukraine ne aka lalata tun bayan da Russia ta mamaye kasar a watan Fabrairu shekarar 2022. Ma'aikatar sufurin jiragen saman kasar ta Ukraine na da filayen jiragen sama na farar hula 20 da ta rika faɗi tashin ganin jiragen sun ci gaba da tafiya ta sararin samaniya to amma akan tilas aka rufe shi a halin da ake ciki dai yan sai Ukraine da ke san fita wata kasa tilas bita mota ko ta jirgin kasa zuwa kasashe makwabta domin shiga jirgin sama daga can ga waɗanda ke zaune a yankin gabashin kasar sukan dauki kwana guda cikin kafin su fita daga kasar ta Ukraine. Shmehar ya ce Russia ta kai hari kan tashoshin ruwan Ukraine kusan so 60 a cikin watanni ukun da suka wuce.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirin matasa a duniyar gizo.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo tunda ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Sunana Halima Abdulrauf, jagorar shirin. Madalla, a cikin shirin na wannan lokaci za mu duba yadda masana'antar man fetur na Najeriya ke shigar da matasa masu basirar kirkire-kirkire cikin ayyukanta. Lakari da yadda kamfani NPCL din ya kafa wani tsarin da ya yi wa take da war room a Turanci, tsarin da ke kunshe da matakan aiwatar da ayyukan da aka saba da su da ma bin hanyoyin zamani wajen cimma nasara. A shekarun baya-bayan nan dai kamfanoni da dama na ba da muhimmancin gaske ga shigar da fasahar zamani wajen aiwatar da kasuwanci da cinikayya, tsaro da kare dukiya, tsare-tsaren cigaban ma'aikata da dai sauransu. Bari mu fara da shimfiɗa akan matsaloli da fannin albarkatun man fetur ke fuskanta a Najeriya daga bakin ɗaya daga cikin jagororin masana'antar man fetur na ƙasar.
Sunana Balawunti, ni ne shugaban sashen sa hannun jarin tonan man fetur na NNPC. Alhamdulillah, kamar yadda kika sani in kina bibiyan abubuwan da ke faruwa a wannan masana'anta namu na fetur gabaki ɗaya a Najeriya, a zaki ga cewa mun shiga wani matsala daga can baya wanda ya kasance a watan June na wannan shekaran. Yawan mai din da muke tonowa yayi kasa da miliyan 1.4. A wannan lokacin ne shugaban kasa ya bada umarni wa shugaban kamfanin mai na NNPC Malam Melikari kan cewa ya dauki duk matakai cikin gaggawa da zai tabbatar za a ƙara yawan man da ake tonawa, kuma yace kada a yi shi ya kasa miliyan 1.7 cikin karamin lokaci. Bayan wannan ne shi shugaban kamfanin mai NNPC shugabanmu Malam Melikari ya zo ya kafa wannan gidauniya na yadda za a yi a inganta yawan man da ake tonowa. Wani sabon tsari ne wanda ya kasance an yi shi na yadda za a yi a ƙara man da ake tonowa cikin gaggawa. Daga watan 6 nan da muka fara wannan abun zuwa yau mun tashi daga ƙasa da miliyan 1.4, yau har mun kawo miliyan 1.8 kowane rana.
A yayin tattaunawar cikin wannan shirin dai mun yi magana akan tsarin woro, ko me hakan ke nufi, kuma wani tasiri ne yake yi ga aikin samar da kuɗaɗen shiga ga Najeriya. Ga bayani
kafin wannan tsari da aka sashi a watan June, warun da aka create gas da muke yana kasance muna kira pipe BCF guda 5.5 kenan. To amma tunda muka fara mun samu ƙari sosai, cikin turanci dai mun tashi daga 5.6 BCF of gas to yau muna 7.2 BCF of gas. To wannan zai bada dama masu neman iskan gas domin su yi taki, domin su yi duk wasu abubuwan yau da kullun na samar da lantarki, duka za su samu abin da za su yi. Bayan haka ma wannan iska din na gas ya kara samar da gas din da babban kamfanin Nigeria Cool Refined Natural Gas masu sai da iskan gas a waje za su samu duka zai karo kudaden shiga to ba karamin alfanu muka samu
a makonnin baya-bayan nan wasu matasa sun yi muhawara akan yadda kamfanin NNPCL ke daukan ma'aikata a dandalin sada zumunta na X wanda aka fi sani da Twitter a baya inda wasu suka yaba da tsarin kamfanin da suka ce ya bada dama ga wasu matasa da ba su da uwa a bakin murhu aiki wasu kuma suka kushe su suna cewa wasu kalilan ne kawai suka samu wannan dama yanzu bari mu sake ji ta bakin injiniya Balawunti yaya kamfanin NNPCL ke amfani da fasahar zamani wajen aiwatar da ayyukan sa
duka wannan abin da muka yi shine muka dauko game da ke tambaya abubuwan fasaha muke kira technology muka obale ne technology din nan ba wanda ba mu amfani da shi dan samu da bayanai da sarrafa bayanai da kuma yadda za a yi amfani da wannan bayanin da aka samu domin a dauki matakai a yi maganin abata da ya lalace ba zaki ga alal misali muna da babban daki wanda muke kira command and control room anan Abuja muna iya ganin abin da ke faruwa a Port Harcourt ga abin da ke faruwa a Yanagwa ga abin da ke faruwa a Bulunkutu da ko ina da gurin da muke ayyukan mu yana tattara mana bayanai muna ganin shi kai tsaye bayan na kai tsaye muna samun jiragen sama wanda ba su da matuka wanda ake kira drones muna nan suna shawagi a sama a gurin da muke wannan aiki suna tattaro mana bayanai kuma wannan bayanan shi ma yana zuwa cikin wannan babban daki na control room muna da whistle blower masu kwalmata bayanai wanda mutane za su iya kira direct wanda in ka samu za ka dauki waya kai tsaye ka sanar da mu cewa ga abin da kake kan kuma har ma mukan ba da umsani kyauta in aka samu labari mai inganta dukan muka taro wannan sai mu tawo shi zuwa wannan daki mu amfani da shi wannan abu ya taimaka mana kwarai da gaske an ba za mu iya yin wannan abun ba mun ba domin support din da muka samu na gwamnati ba da kuma dukkan mutane
shin akwai matasa a cikin wannan aikin babban daki da ka ambata
kwarai alal misali idan muka kai ki control room din shekaru mafi girma da wanda suke kula da shi shekara 38 a daiwa daga cikin su basu kai shekara 30 yara ne wanda su dama dan zamani ne an ce wai karam bana maganin zaman bana to mun gane cewa muna bukatan wayannan matasa sannan muna bukatan wanda suke da experience wanda suka rada aiki irin mu kenan to da tsafi irin mu da wayannan matasan muke hada kawunan mu muka yi abin da ya kamata ne alal misali wannan control room da muke amfani da shi mu muka yi da kanmu yau mun zo kasashe da yawa suna so su koyi yadda muke to wannan abu za mu iya yi ba tare da dan zamani din ba kuma bayan haka ina so in sanar da ke saboda wannan abubuwan da muke da samun kari da muke yi da ki samu mun samar da matasa aiki na gaba gadi da yawan gaske wanda da ba ma iya daukan wayannan ma'aikata amma yanzu zaki samu kamfanonin da suke tonan mai duka suna kokarin daukan ma'aikata dan kwangilan masu tonan mai din kuma suna daukan ma'aikata bayan haka kamar yadda kika sani akwai ayyuka da yawa wanda sanadiyar mai din ake yin shi da aka samu in ka je gurin da ake saida mai din nan akwai mai saida abinci akwai mai saida ruwan sha duka ana ba da wannan ayyuka kuma bayan haka samun wannan karin makamashi zai kasance yau idan kana da gurin yin aski ko gurin yin kiso na salon da ka samu ta to muna kyautata zaton wayannan abubuwan insha Allah tabaraka wataala zai inganta kuma in yayin inganta zai kawo saukin rayuwa zai ba da dama ma matasa su samu abin yi
to masu sauraro kar ku sha afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan muryar Amurka yanzu lokaci yayi da zamu ji karin bayani akan shin a cikin shekaru biyu da suka gabata nawa adadin matasa da kamfanin NNPCL ya dauka aiki
kamar yadda na ga miki saboda abubuwan da muke ci gaba ya kasance muna da dama da zamu dauki irin wannan ma'aikatan alal misali shekara da ya kobi da suka wuce mun dauki mutane biye da 1000 duka wanda muka dauka dinnan yara ne kasa da shekara 28 bayan mun dauke su ya kasance muna tare da mutane yau wanda suna nan suna kirkire su muna daukan su muna sauraron su muna samun wasu abubuwa masu muhimmanci daga gurin su abinda muka gani muka dauke shi mu yi amfani da shi ya taimaka mana da yawa daga cikin abubuwan da muka yi wasu ne suka ba mu hanyar da za mu yi shi kuma yawancin su matasa ne saboda haka kamar yadda kasar nan Allah ya azurta ta da matasa haka mu muke amfani da matasan nan suna nan a cikin harkar mu yau da kullun kuma muna kyautar da zatan cewa kamar yadda kika sani wai yara su ne manyan gobe dole ne mu kasance mun sasa tafarkin wanda za su kasance su ne jigogin wannan kamfani nan gaba
na'am injiniya ganin irin bayanan da muka samu akan wata gidauniya da ka kafa a matsayinka na babban jami'i a kamfanin NNPCL me kake yi wa matasa a bisa kashin kanka ta wannan kungiya
eto kamar yadda kika faɗi Kunti Alkhairi Foundation ne wanda Allah ya taimake ni muka yi domin mu taimaka wa jama'a babban abin da muke so mu shi ne kai tafarki hudu da muka dauka na daya shine ilimi mun yi imanin kan cewa ita ce za ta wayar da jama'a ita ce za ta ba mutane hanyar da za su samu nutsuwa da cigaba a rayuwarsu abu na biyu shine sana'a wanda muke kira entrepreneurship sana'a na noma ne sana'a na kirkira ne sana'a da zai ba da dama mutane su yi to shi ma muna daukan shi da muhimmanci abin da muke yi muna koyar da yara hanyar basira hanyar fasaha da wasu abubuwa abu na uku shine a karkaran mu wanda muka fito sha'anin samun kiwon lafiya na dole yana daya daga cikin tafarkin mu mu tabbatar mun kawo taimako na yanda jama'a da al'umma za su samu hanyar da za su samu kula da lafiyarsu ingantacce. Na uku da muke da shi shine mu 'yan ƙasa ne, muna son bayan al'adunmu nan, muna son fasaha, saboda haka muna da cibiya da take kula da al'ada da fasaha a ciki. To wannan abubuwa hudu sune abin da muke yi. Muna cewa abun da Alkhair Foundation, aikinmu ba zai kammala ba sai kowa ya samu ilimi ingantacce, sai kowa ya samu hanyar da zai kula da lafiyar shi, sai kowane matashi ya samu sana'a. A wuntul khairi foundation, aikin ba zai kammala ba sai kowane matashi ya zama mai farin ciki da al'adarsa. Muna son ka kasance al'adar mutum yana dabbakawa.
To wani shawara zaka ba wa matasa a daidai wannan lokaci?
To ina yawan gaya ma matasa kan cewa babban abin da ke gaban su shine su samu abin yi. Samun abin yi bai kasance dole sai ka je ka dauki aikin za a dinga biyan ka albashi. Kuskuren da naga yawan mutane suke yi idan suka tafi makaranta sun tafi ne akan cewa zuciyarsu in suka tafi makaranta suka dawo da su samu aikin yi. Aikin yi ko aina a duniya ba samun shi ake. Abinda mutanen duniya suke yi shine in ka je kai karatun nan ta baka basira, ta baka kai ma ka zo kai abin nan dinka. In sai ka zo ka zama kai ne kake so a dauke ka aiki, kai ka zama kai ne mai daukan aiki. To abinda nake ga mutane shine cewa ba lallai bane duka wanda suka fito daga makaranta ya san aikin albashi. Akwai wanda za su je su fara kasuwancinsu, su fara fasahansu, su fara abubuwan da suke sha'awa, wanda abinda suke sha'awa din nan za su yi amfani da shi har ya zama ya ba su tafarkin zaman harkan kasuwancinsu, wanda za su samu kudaden shiga na kansu. Saboda haka yaranmu dole ne ya kasance sun juya zuciyarsu daga zaman ma'aikata su kamfani ana biyan su albashi zuwa su su zama su ne ma'aikatan da za su dinga daukan aiki su ba mu wasu albashi.
Madalla, muna godiya. Alƙalma daga dandalin X sun yi nuni da cewa a shekarun baya-bayan nan kamfanin man fetur na Najeriya ya buɗe kofa ga matasa musamman waɗanda suka karanci fannin kimiyya da fasaha, inda aka ba wa ɗaruruwansu aiki wanda ba a kasafe ake gani a baya ba. To masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan za mu naɗa tabarmar shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma babban bakonmu na yau, ni Halima Abdulra'uf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam.
To madalla, yanzu kuma sai maimaicin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraronmu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki shiri ne da yake yin tsokaci akan kiwon lafiya, musamman ga irin cututtukan da suke addabar al'umma, domin faɗakar da al'umma akan irin illolin da ke tattare da su, abubuwan da ke jawo su, da kuma hanyoyin da ya kamata a bi domin ɗaukar matakan kariya. 'Yan makonni da suka gabata mun yi ta magana akan AMR da kuma yadda yake shafar mutane, dabbobi da kuma muhalli, kuma mun yi bayani dalla-dalla kan bambancin booster da kuma antibiotics da makiyaya ke baiwa dabbobi, inda muka ji tsawon lokacin da magani ke ɗauka a jikin dabba kafin ya fita, abinda likitocin dabbobi ke kira da withdrawal period. A yau za mu yi magana ne akan irin lokutan da ya kamata a baiwa dabbobi magani ta yadda namansu ba zai yi wa ɗan adam illa ga lafiyarsa ba. Tare da ni a cikin shirin akwai shugaban asibitin dabbobi na jihar Sokoto, Dr. Lawali Bello Yahaya. Likita gare ka.
So nawa ake bada magani a dabbobi? Shi wannan ya danganta, ba a ce dole sai an ba dabba magani ba in dai tana lafiya kalau. Abinda ake yi idan an ga ciwo ne ake kai dabba a bata magani, kuma akwai abinda muke kira prophylaxis, wato a dan bada kariya a jikin dabba kan wata cuta ta shiga, wanda wani lokaci zuwa lokaci ya danganta daga dabba. Wasu dabbobi akan yi wata uku, ko kuma ya danganta daga yanayi da ake ciki na shekara. Idan lokacin damuna ya matso, zaki ga cewa maimakon a ce ana yi wata uku za a mai da shi wata biyu, na ganin cewa kila an ba su maganin tsutsar ciki ko maganin wasu cututtuka da aka fi samu a damuna. Idan aka zo lokacin hunturu, za a diba a gani waɗanne cututtuka aka fi samu, sai a ba su wannan magani na ganin cewa kilan ba su samu waɗannan cututtukan ba. Ƙari da rigakafi da ake musu duk shekara na waɗannan cututtuka da ke addaba su waɗanda suna iya lahani ga makiyayi ya san ya rasa dabbobin shi da yawa. Waɗannan rigakafi ana yanzu samar da garkuwar jiki. Amma shi waɗannan prophylaxis da ake bayarwa ko kuma antibiotic ko kuma wasu magunguna da ake basu na ɗan kariya na lokaci na tunanin cewa kai ya zan akwai cuta, akan ba da su daidai lokacin da ya zan ana buƙatar su. Ba haka kawai dabba na lafiya ƙalawa ba, ka ɗauka ka ce duk wata sai ka bata magani ko kuma duk kwana ɗaya kwana biyu sai ka bata magani. Wannan bai dace da ƙa'ida na kiwo ba, kuma muna kira ga mutane da su bi ƙa'idodi na kiwon dabbobi, su sani dabbobin nan na da rayuwa, sannan kuma ya kamata a kula da abubuwan da suka fi damun su. Ba ka ce ko da yaushe tunda dai dabbobi ne ba ka ba su magani indiscriminately, babu wani bin ka'idar likita ko kuma tuntuɓan masana kafin a bada wannan magani.
A matsayinka na ƙwararren likitan dabbobi, wani abu ne idan makiyayi yayi naman dabbar za ta iya zama mai illa ga lafiyar mutane?
Ina ganin cewa akwai magunguna da yawa da idan aka bada su sukan yi illa ga nama ko da ma ba su illa ga lafiyar bil'adama, wanda zai rage ainihin daɗi ko kuma inganci na nama ko kuma ya sa naman ya canza kala ko ya canza ɗanɗano ko ya canza ƙamshi nashi. Wanda waɗannan magunguna yanzu in zan baki misali, yanzu akwai rigakafi wadda ake yi ta ciwon saifa wadda idan aka yi ta ana kiranta rigakafin anthrax, wadda idan aka yi ta ba za a yi amfani da nama ba sai bayan sati 6, ko ba za a yanka dabba a yi amfani da naman ba sai bayan sati 6, sannan madarar wannan dabba ba za a yi amfani da ita ba sai bayan sati 3, wanda ke ga ba kowa ya san da haka ba, kuma mafi yawa za a yi din kuma za ki ga cewa an yanka an ba mutane sun yi amfani da naman. Abu na biyu, akwai magani da ake amfani da su na kariyar cuta ko kuma in cuta ta bayyana, ana kiransu antibiotics, da yake suna da yawa kuma kowane su za ki ga cewa yana da nashi withdrawal period. Waɗanda aka fi amfani da su za ki ga cewa su wannan lokaci da ya kamata a ce an bayar daga wannan allurar zuwa lokacin da za a yanka yakan kai sati 4 kwana 28 daidai da yadda kamfani ya samar. Wasu kamfuna za ki ga kwana 21, wasu kamfuna za ki ga kwana 18. To ya danganta daga ainihin kamfani da kuma abin da shi kamfani din ya yi bincike ya samar na cewa ga lokaci da wannan magani ke dadewa cikin naman dabba. Kuma akwai waɗanda long acting ne, waɗanda su za su dade a jikin dabba, akwai waɗanda short acting ne, akwai waɗanda ma in an yi amfani da su yau ana iya amfani da naman dabba yau kuma ba zai yi lahani ga ainihin naman dabba ba. Amma mai yawa za ki ga cewa waɗanda suna iya samar da wani ɓacin inganci ko ɓata kyawu ko ɓata samun zama sanadi na samun wannan antimicrobial resistance ga mutane. So kuma ba nama kaɗai ba, har da madara da ƙwai da kuma sauran abubuwa da ake iya samu daga jikin dabba wanda mutane ke amfani da shi, ba dole kawai sai ainihin nama ba.
Daga ƙarshe, wace shawara za ka ba wa masu sauraronmu, musamman ma makiyaya, da ganin an samar da nama mai lafiya ga al'umma da ma muhalli baki daya?
Shawarar da zan bayar a nan ga al'umma shine, musamman makiyaya, su ji tsoron Allah ya zanna cewa duk lokacin da za su yanka dabbobinsu in sun yi amfani da wannan maganin bai kamata su ba mutane nama na wanda aka yi amfani da waɗannan magunguna ba. Abu na biyu, ina kira ga hukumomi na a samar da wata hanya wadda za a dinga diba ainihin nama wanda aka yi amfani da waɗannan magunguna masu kashe ƙwayoyin halittu ko masu kashe ƙwayoyin cuta. Idan aka yi haka nan za ki ga cewa an samar da wata hanya wadda ake iya rage waɗannan makiyayan su kawo nama wanda baya da kyau a ba mutane, ko kuma naman da yake da waɗannan ƙwayoyin maganin ko garin maganin. Bayan haka su ma hukumomi da masu ruwa da tsaki duka sai an haɗa hannu da ƙarfi na ganin cewa an samar da hukumomi waɗanda suke iya bincike na magunguna ko kuma sinadarai da ake bayarwa makiyaya ya san da cewa ba su da waɗannan antibiotics ɗin ko antimicrobials ɗin. Tunanin cewa idan aka kama kamfanin da ke irin haka, kila a hukunta shi na a hana shi samar da wannan sinadari ko samar da wannan magani. magani wannan zai taimaka wajen rage wannan antimicrobial resistance. Sannan bayan haka ne yasa akwai wayar da kai da ake yi lokaci zuwa lokaci, wanda na san akwai rana kacokan da Majalisar Dinkin Duniya ta ware na tunawa da ranar da kwayoyin halittu ke bijire ma magani. Wannan ba zai isa ba, ke ga ya kamata a ce lokaci zuwa lokaci akan je a yi ma mutane wayar da kai ta hanyar gidajen rediyo kamar yadda kuke yi, da kuma hanyar kilan jaridu ko kuma social media da yanzu ake watsa abubuwa da sauri, na ganin cewa an samar da wasu hotuna haka ko wasu bayanai waɗanda za su tabbatar cewa mutane sun samu wayewar kai. Mutanen da wannan bayanan ba su iya cin musu kilan saboda nisa. Idan gwamnatoci sun samar da lafiyar mutane, ya kamata su ma su waiwayi lafiyar dabbobi, na ganin cewa idan an samar da lafiyar dabbobi an samar da lafiyar al'umma. Kamar yadda ni bayani baya, akan samu kashi 70 na cututtukan da ke halbuwan mutane suna tasowa ne daga dabbobi. To ke ga in muna son mu samu lafiyayyen al'umma, mu samar da lafiyayyun dabbobi. Sannan a ƙara wayar da kai sosai, na ganin cewa mutane sun san ma meye bambanci tsakanin wannan sinadari da ke ƙara ma dabba girma da wannan sinadari mai amfanin shi da a jikin dabba. Duk ya kamata a ce an samar da waɗannan, wanda lokaci zuwa lokaci idan ana yi za a samu raguwa na cutar da al'umma ta hanyar ba su abin da zai cutar da su gaba. Shi matsala na antimicrobial resistance ana ɗaukar shi da sassabci, amma mu sani cewa yanzu wajen kashi 80 na antibiotics da ake amfani da su, za ki ga cewa mafi yawa su waɗannan ƙwayoyin halittun suna bijire musu. To idan ya san da cewa ana tafiya haka za a waye gari lokacin da akwai cuta babu maganin da ke iya warkar da ita, ko kuma sai an ɗauki lokaci mai tsawo kafin ya warkar da wannan cuta. Sannan mutane in sun yi amfani da waɗannan antibiotics ɗin ko a jikinsu ko kuma a dabbobi, a tabbatar da cewa an yi da dosage ko kuma dose ko kuma yawan da ya kamata a ce, kwanakin da ya kamata a ce an ba da maganin, in kwana uku ne ya zanda cewa an ba da maganin kwana uku. Sannan abinda su makiyaya ke yi na kilan a ɗaya dibi dabba a ce a yi mata allura ba tare da sanin yawan maganin da ya kamata a bata ba, saboda su kashe wannan ƙwayoyin cuta, ke ga shi ma yana da illa na mafi yawa ƴan uwanmu makiyaya da ke cikin dazuzzuka. Za ki ga cewa maganin da ya kamata a ce a yi amfani da shi ga dabba ɗaya sai a ce bari a yi saboda sauran dabbobin su samu, sai a yi amfani da shi ga dabba biyar ko goma, wanda ke ga ba zai samar da wannan kariyar da ake bukata ba. Sannan kuma sun yi exposed, sun samar da wani yanayi wanda su waɗannan ƙwayoyin halittun za su bijire ma waɗannan magunguna.
Masu sauraron mu, kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma da haka muka zo ƙarshen shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, da kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin, ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya.
To madalla, wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Barkanku da warhaka. Ni ne Reverend Hussaini J. Samari daga Ecclesiarmu ta Assemblies of God Church, Kasuwan Magani, Kaduna South District. Ina magana ne akan muguntan da ba shi fahimtowa. Mugunta dai shi ne ratsewa daga hanyar adalci, kuma tafiya ne gaba da shari'ar Allah. Mugunta ba abu ne mai kyau ba, kuma sai ga mugunta ayoyin ta faruwa a hanyoyi daban-daban. Mugunta yana faruwa a gidajenmu, muna ganin mugun aiki har a kasuwanni, muna kuma ganin mugun aiki a wuraren sana'o'inmu. Muna ganin mugunta a yau ta wajen karkashin mutane da ake yin wani lokaci, ka gan wani zai kashe wani ba tare da wani dalili ba, duk dai saboda mugunta. Ta dalilin mugunta yana sa a yi wani tara dukiya wanda mutum ma ba zai iya more su ba. Waɗansu a yau ma ba su ma san inda sauran dukiyarsu yake ba, ana ta tarawa. Duk mugunta ne ya jawo irin waɗannan abubuwan nan. Tunanin mutum mugunta ce, tunanin mutum babu adalci. Yawanci adalci a yau ya yi kasa, a don haka maganin wannan muguntan nan da muke ganinta da yake faruwa a yau shi ne mu komo ga Ubangijin Allah. Shugabanni mu komo ga Ubangijin Allah, mu talakawa kuma mu komo ga Ubangijin Allah, dukkan jama'a mu komo ga Ubangijin Allah. ko irin shin salama ma da ke faruwa a yau a kasashe na kashe-kashe da sauransu a wurare daban-daban dukkan wayannan na faruwa ne saboda zuciyar mutum ya riga ya cika da mugunta. Bari mu koma ga Ubangijin Allah. Idan muka koma ga Ubangijin Allah, salama za ta samu a gidajenmu, salama za ta samu a kasashenmu, salama kuma za ta samu a duk inda muka iske kanmu a wannan rayuwa nan. Allah ya sa mana albarka.
To madalla, nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu. A madadin sauran abokan aiki da suka taimaka wajen hada shirin, ciki har da producer da engineer, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke sallama da ku. Mu wani lafiya.